saboda haka alarama alarama ne suna gyaran wayoyi to arama bismillah bismillah yawa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ashirin ne ko ga watan Zulhijja wata na 12 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya wanda da rahama shi da kaddarawan shi ya hada mu a cikin wannan gari mai albarka na baran Makka domin gabatar da wa'azi wanda aka saba shiryawa a ƙarshen kowane wata wato wanda ake kira da suna wa'azin karkara to muna roƙon Allah da rahama shi da tausayin shi da jin kanshi malumman da suke tsaye a wajen gudanar da wannan wa'azi da wato suke fafataka wajen shirya shi Allah ta'ala ka ƙara ma rayuwar su albarka Allah ta'ala ka kama masu cikin al'amuransu ka ƙara haske cikin rayuwarsu mu kuma da muke ta kokarin saurare Allah ya ba mu ikon abinda muke jin malamai suke karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya ta lada baki ɗayan mu akwai annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗaya ne daga cikin manya-manyan annabawan Allah wanda yana cikin ulul azm minar rusul wanda Allah ta'ala yayyaba kuma ya ware su suka zamo su cikin annabawa suna musamman ne to annabi Musa yana daga cikin su wata rana an yi tambaya annabi Musa yana cikin banu Isra'il sai aka yi tambaya wane ne ya yi ilimi duka cikin wannan garin Annabi Musa sai ya ba da amsa ya ce shi Annabi Musa da ya ce shi ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba domin saboda yayi litsahi ya gani babu wani mutum a wannan lokaci wanda sako yake zo mai daga sama sai shi to amma shi Allah subhanahu wataala yana son bawan shi nagari ya kasance mai tawalu mai kankan da kai ba asan ka nuna kanka saboda haka sai Allah ya zargi annabi Musa akan wannan magana cewa kai tsaye ya ce shi yake kowa ilimi sai Allah ta'ala ya yi ma annabi Musa wahayi ya ce akwai wani bawa daga cikin bayinmu wanda ya yi ka ilimi kuma an maka umarni ma ka tattara kayanka ka je wajen shi neman ilimi a daidai lokacin da aka ma annabi Musa umarni ya tattara kayan shi ya je neman ilimi wajen wani bawa daga cikin bayin Allah yana matsayin annabin Allah dan aikin Allah yana cikin karantar da mutane kaga nan ciki akwai karantar da mu cewa koda mutun yana malami mai karantarwa mutane suna amfana da karatukan shi to in dama ta samu ta yaje yayo karatu yahihi ta yaje yayo karatu akan ya tsaya ya ci gaba da karantar da mutane domin inda karantar da mutane da fadakar da su da setar da su shine ake gabatarwa akan neman ilimi da Allah bai ma annabi Musa umarni ya je neman ilimi domin shi yana cikin isar da sako na annabta ma amma Allah ta'ala ya gaya mai cewa akwai wani bawa daga cikin bayinmu ka je wajen shi ka nemi ilimi annabi Musa ya shiga shi ya tanaji ya tanaji guziri ya samu wani kihi aka gyara shi aka sanya shi cikin wata jikka tare da wato wani yaro wanda yaron da annabi Musa ya dauka wasu malaman tafsiri suna cewa shine Yusuf ibn Nun wanda shi ma an bashi annabta daga baya to ala kulli hal abinda yake da muhimmanci shine annabi Musa ya dauki wani yaro wanda zai daura daukan mai kaya yana wato yi mashi bukatocin shi daga nan ciki ma mun samu karatun cewa ba haramun bane a musulunci mutun ya dauki dan aiki wanda zai dora mai aiki ko ya dora kama mai akan bukatocin shi annabi Musa ya tafi da wannan yaro suna tahiya bisa hanya sai Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wahayi yana bashi labarin abin da ya faru amma sai Allah ya dauko zancan daga inda annabi Musa ya kama hanya da shi da wannan yaro nashi Allah ya ce a cikin suratul kahf wa idh qala musa li fatahu
wa idh qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi uquba
Allah ta'ala ya ce wa idh qala musa li fatahu ka ambata a yayin da annabi Musa ya ce ma mai yaron shi shine Yusuf ibn Nun yana tahe da shi bisa hanya yana hira ko ka san da ma hira da tattaunawa in ana tahiya tana rage nisan hanya kuma tana dauke wa halhalun tahiya lokacin da ya zama na mutane suna tahiya bisa hanya suna hira to sai ga sun isa inda suke so su kai ba tare da sun sha wuya ba ba tare da sun ji kuncin tahiyan nan ba amma ana son mutum kullum in tahiya ta kama ka to ya zama abokin tahiyar ka mai hankali ne mai basira ne domin tahiya da wanda yake mara basira to koda tattaunawa kuke yi ba zai amfanar da kai ba wata kila ma ya kuntata maka kamar yadda wani malami a cikin wani littafi ya kawo labarin wasu masu tawayar hankali yace sun yi balaguro suna tahiya tare sai guda yace wani mutai muna tahiya zugun zugun ai ya kamata mu dora hira ko hira ta dan rage mamu wahalar tahiyan nan sai ya ce haka nan ne wallahi sai ya ce to ni dai wallahi abinda nake fata inda ma a ce in samu garken kananun busashe mai tarin yawa sai wannan abokin tahiya nashi ya ce ni kuma abinda nake fata Allah ya bani garken kuraye in turo su su canye wannan busashen naka. Sai ya juyo ya kalle shi ya ce, yanzu tsakani da Allah wannan shi ne haƙƙi na abokantaka, kai ga ka muna tahiya kana tare da ni amma fatan sharri kake mani. Ya ce, yau kai ka ga abinda kake bukata, ni ba zan ga abinda nake bukata ba. Suka yi tsegumi, suka yi raki, suka yi ihu, suka daga muryoyi har suka ci kwalan juna. Sai ga wani tsoho bawan Allah yana akan jakin shi, ya dauko salka ta zumuwa, sai ya tsaya ya ce, kai bayon Allah, mi ya faru ne? Kuna tare kuma za ku yi hada da juna. Sai suka bashi labarin abin da ya faru. Sai ya sabko daga jakin shi, sai ya kwanci kike wannan salkai tashi ta zumuwa. Da ya kwance ta, sai ya daga ta sama ta zuba ca. Sai ya ce, yanda na tsayar da wannan zumai, Allah Ubangiji ya tsayatar da ni, ya zubar da ni cikin wuta, in dai ku ba mahaukata ba ne. To kaga yanzu cikin ukun nan sai ka rasa waye ma mahaukacin. Shi yasa in mutum zai tahiya, ana son ya zaɓi abokin tahiya na ƙwarai, mai hankali, mai basira. A nan Annabi Musa tattaunawa yake da shi da yaron shi, sai yake ce mashi, la abrahu, ba zan gushe ina tahiya ba, hatta abluga majma' al-bahrain, har sai na isa magangamar teku biyu, au amdhiya hukuma, ko in ci gaba da tahiya. Wato hukuma shine lokaci wanda baya da ƙarshe, kamar yanda wannan hukum lokaci ne wanda baya da ƙarshe. To Allah ya faɗi jam'in shi cikin suratu An-Naba'i, yace labisina fiha,
labisina fiha ahqaba.
To kaga ahqaba nan kuma hukuba. To wannan hukum shine mufrad, ahqab shine jam, dan haka lokaci ne wanda baya da ƙarshe, shi ake ce ma hukum. Dan haka Annabi Musa yace, ba zan gushe ina tahiyan nan ba, sai na tai inda Allah ya bani misalin cewa nan ne inda zan samu malami. Domin Allah ya faɗa mai cewa wannan malamin ga inda za ka same shi. To sai ya ce, ba zan gushe ina ta wannan tahiyar ba, har sai na isa wajen nan. In kau ban isa ba, to sai dai rayuwata ta ƙare ina tahiya. Nan ciki ma akwai karatuttuka. Karatu na farko da ke da kwai ciki, akwai karantar da mu cewa wahalhalu da wuya, in dai hanyar karatu ne to shanye taki, in dai matsala da wahala ya zamana saboda karatu ne to wannan ba komi ba ne. Duk mai son ya samu karatu to dole sai ya yi rungumi wahala. Kai duk wanda ya ce shi bai iya haƙurin shan wuya kuma karatu yake so, to ƙaryar shi ta sha ƙarya. Ya ghusul bahara man talaba al-ali, ai wanda yake neman lu'lu'u nutso yake cikin teku ko? Nutso cikin teku abu ne na sauki, abu ne na wasa, kaga ba ya da abu bane mai sauki. Amma saboda ita kanta lu'lu'u ita ma wato ba abu bace wanda take kaskantacciyar abu, abu ce mai kima, mai daraja. To in dai kana son lu'lu'u sai ka je can kasan teku, kalala ba can ne ake samun ta ko? Don haka in dai kana son ilimi dole sai ka sha wuya, ko ilimin boko ko ilimin addini, kai koma wani irin ilimi ne, babu ilimin da ake samu cikin sauki. In ka duba cikin Sahihu Muslim na Imamu Muslim wanda ya rubuta, wanda yana cikin mahi ingancin littattafai, to cikin Sahihu Muslim mutum yana karatu, yana karatu kwatam, sai ya haɗu da wani hadis. Hadisin an kawo shi ba wurin shi ba, babin da ake magana ba ya da alaka da hadisin. Hadisin cewa yake, ba a neman ilimi da hutu na gangar jiki, ba a samun ilimi da hutu. To sai malamai suka yi ta mamaki, shi yaya ne aka yi wannan hadisin kwatsam, ana cikin karatu kawai sai ka tarra shi, kayi kayi wajen ka alakanta hadisin nan da babin, sai ga babu alaka. Sai malamai suka ce, wato Imamu Muslim ya kawo shi ne da gangan dan ya ƙara ma kanshi ƙarfin gwiwa wajen yi da rubuta wannan littafi. Domin yana cikin rubuta shi ne sai ya ji ya fara jin kasala da gajiya, kawai kai tsaye sai ya kutso da wannan hadisin saboda ya ƙara ma kanshi ƙarfin gwiwa. Saboda haka ƴan uwa, cikin wannan hadisin wanda Annabin Allah Annabi Musa aka tura shi neman ilimi zuwa ga wani cike har yanzu akwai karantar da mu cewa neman ilimi kana yin shi ga wanda yake kasanka ko wanda yake samanka ya sama malamai suka ce mutum baya zama dalibin ilimi na gaskiya sai ya nemi ilimi wajen wanda ya hi shi sannan ya nemi ilimi wajen warin shi ma'ana tsara shi a ilimi sannan ya nemi ilimi wajen wanda yake kasa gare shi yanzu aka tambaye ka wane ne wanda Allah ya ma annabi Musa umarni ya je wajen shi neman ilimi sai ka cewa Khidir ko to shi Khidir wannan da shi da annabi Musa wahi wani inda ba jahili kake ba ka san annabi Musa ya hikim babu ma hadi saboda annabi Musa shine Allah yace ya Musa innistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudhu ma ataituka wa kum minash shakirin annabi Musa shine wanda Allah ta'ala yace inna Allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim annabi Musa a wajaje da yawa Allah ta'ala ya tabbatar da yana cikin bayin shi makusanta zababbin shi to shi kuma Khidir an faɗa haka cikin Qur'ani ko sunan shi ma ba aka kawo ba cikin Al-Qur'ani amma kusan ijma'i ne na malaman tafsiri cewa sunan wanda aka je aka ce annabi Musa ya je wajen shi neman ilimi sunan shi Khidir ko wannan babu sabani wajen malaman tafsiri to dan haka kaga Khidir a wajen daraja bai kai ga annabi Musa ba saboda annabi Musa manzo ne mursali kuma wanda Allah ya magana da shi dan haka amma aka ce mai ya je wajen wanda yake kasa gare shi yayin ya nemo ilimi kuma ya buƙaci sai ya sha wuya tahiya ce mai wahala saboda a nuna hanyar ilimi ba ta da nisa cewa in kaga zaka in kaga sai ka je daga wani gari sai ka je wani gari neman ilimi to ya ka gaya ma yanda wasu suka yi sai ka kai wasa kake a shi dan haka annabi Musa yake faɗa ba wannan cewa ba zai gushe ba yana wannan tahiyyai ta neman ilimi sai ya isa magangamar teku guda biyu ko kuma ya zarce yana tahiyya gaba sai Allah ya ce mi
falamma balagha majma'a bainahuma nasiya hutahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba
Allah ta'ala yace ko da suka isa a wajen nasiya hutahuma sai suka mance kihin su ma'ana da suka isa a wajen sun zauna wani waje jim kadan domin su huta to nan inda suka zauna sai suka bar kihi Allah ta'ala yace shi kuma kihin fattakhadha sabilahu fil bahri saraba saraba ma'ana tariqan maftuhan kihin nan ya kama hanyar shi a cikin teku hanya budadda duk inda ya kihin nan ya bi ya wuce ruwa bai gamewa a al'adance idan wani abu ko wata halitta ko mutum ko dabba yayi tahiya cikin ruwa ana ganin sawun shi to sai ga wannan kihin saboda shi wannan tashin shi ma ya shiga ruwan aya ce ko cha nake soyayyen kihi ne gararran kihi ne annabi Musa ya zo da shi matsayin guzuri ko amma saboda Allah ta'ala yana son ya nuna cewa shine yake tafiyar da komi wannan kihi da suka manci ko da ruwa ya waltsi cikin shi sai ya motsa sai ya tashi ya shiga cikin ruwan nan duk inda ya taka ga sawun shi nan wurin duk inda ya wuce ba ya bacewa kuma ba ya gamewa da ruwa shine ma'ana fattakhadha sabilahu fil bahri saraba na'am
falamma jawaza qala li fatahu atina wada ana laqad laqina
na'am
laqad laqina min safarina hadha nasaba
falamma jawaza lokacin da suka wuce ina inda Allah ya ce nan ne za su haduwa da malamin ai majma'ul bahrain ne ko to sun zo wajen yanzu sun zauna sun huta sai suka ci gaba da tahiyya kaga sun zarce wurin ko to sai annabi Musa yake ce ma yaran nan nashi atina gada'ana ba mu abincin mu ba mu abincin ranan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika wannan balaguro namu mun hadu da wahala mun sha wuya cikin shi kaga annabi Musa bai ji wahalar balaguro ba sai lokacin da suka wuce wannan ma tsarin Allah ne domin jin wahalai da Allah ya sanya mashi wahala ya ji wahala saboda a fadakar da shi da ya nemi guzuri to kuma dama Allah ya sanar da annabi Musa cewa a inda abincin ku na guziri ya bace, to nan ne inda za ku ganin wannan malami. Na'am.
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.
قال أرأيت سيتي أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة شنكاغا نوكا شنكا مكتاري أوجن دوش إنم مكتامنا مكهوتا فإني نسيت الحوت. نينا منتو وننكي هن شامورو سيتي ميغابا.
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
وما أنسانيه باب وند يمن تردني شيء إلا الشيطان سي شيطان. شيء هنا أن أذكره إنتنا إن أمبت زنشن كيهن. أنا نشكي أكوى درس. درس عندك إذا كوي. شيء ينا نشكي لدبي. دعير ما ما الله با أجنج نامه دوان أبنا توايا. كأنا منتوا أكيكو. واك كدر منتوا الله. Allah shi yake kaddara mantuwa ko to amma yana cikin ladabin da aka karantar da mu cikin alqur'ani cewa ba daidai bane ka ce Allah ya mantar da ni ah ba a cewa haka nan sai dai ka ce shedan ya mantar da ni duk abin da ka san sharri ne to ba a jingina shi ga Allah kaga mantuwa ai ba alheri bane to shedan ake labta ma shedan shi ya halicci mantuwa a shi ya kaddara mantuwa a Allah ne amma yana cikin girmama Allah da ladabi ga Allah ba daidai bane kace Allah ya mantar da ni kaiya kake shedan da ya mantar da kai saboda wanda yake kowa sanin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu kulluhu biyadaika alheri gaba ɗaya shiga hannuwanka yake sai yace washarru laysa ilaika amma sharri ba a jingina shi zuwa gare ka aljannu sun yi ladabi ga Allah suka ce wa anna la nadari asharrun
wa anna la nadari asharrun urida biman fil ard an arada bihim rabbuhum rashada
wa anna lalle mu aljannu la nadari ba mu sani ba asharrun urida biman fil ard shin da aka hana mu sako labarai daga sama mu zo mu ga ya mabokaye sharri ne ake nihi da waɗanda suke bisa ban ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su yana nihin shari'a ne da su kaga sai bai ce ba shin sharri ne Allah yake nihi basu ce haka nan ba ko da suka ce shin sharri ne ake nihi kenan ba a jingina sharri gawa ga Allah amma da yake nan rashada shi shari'a alheri ne sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada to mu je gaba
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
عَجَبًا Allah ta'ala yace kihin nan ya kama hanya taqam tiryan tiryan yana tahiya fil bahri a cikin teku ajaba hanya wanda take cike da ban mamaki na'am
qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atarima qasasa
annabi Musa tambayaro ina kihi yace kai na manto shi a baya inda muka tsaya annabi Musa sai yace zalika ma kunna naba ai abinda muke nema kenan dama an sanar da ni cewa inda muka rasa kihin mu nan ne inda zan hadu da malamin nan fartadda ala asarihima sai suka koma akan sawun su kasasa suna masu bibiya na'am
فَوَجَدَا أَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
فَوَجَدَا أَبَدًا sai suka samu wani bawa min ibadina daga cikin bayinmu wato in Allah yace maka bawa ne kai daga cikin bayin shi to wannan ubudiyya malama aqida sun ce kashi biyu ce akwai ubudiyya khassa akwai ubudiyya amma ubudiyya khassa to wannan ita daraja ce da matsayi Allah ya ce kai bawan shi ne ubudiyya amma shi kuma da shedan da wato mutumin banza kowa bawan bayan Allah ne duka ko don haka anan fa wajada abdan min ibadina wannan ubudiyya ke bantacciya ce ko gamammiya ce ke bantacciya ce ta musamman ce kuma yabo ne da darajantawa fa wajada abdan min ibadina irin wannan ne Allah ta'ala ya kira annabi Muhammad da bawanmu a wasu wajaje cikin alqur'ani kamar misalin Allah ta'ala ce alhamdulillahi alladhi anzala ala
alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab
godiya ta tabbata ga Allah wani Allah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya sabkarwa bawan shi da littafi waye bawan shi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda a ce maka bawan Allah wallahi wannan daraja ce wanda sai manya-manyan wajaje zababbu cikin alqur'ani Allah yake kiran annabin shi da cewa bawan mu a farkon suratul furqan Allah yace mi
bismillahir rahmanir rahim
na'am
tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira
tabaraka ay kasura khairullahi wa azuma alheirin Allah ya yawaita kuma ya girmama wasu kuma suka fassara tabaraka wato azuma Allah ya girmama wani Allah ne allazi nazzala alfurqana ala abdi nazzala ne ko ko anzala ne tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi mana albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sabkar da littafin da yake rarrabe ƙarya da gaskiya ga bawan shi kaga sai yace abdihi bawan shi ko nan ma darajantawa ne da girmamawa farkon suratul isra'i fa sai yace mi
bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa
a can bakara yace wa in kuntum fi raibin mimma
نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
من مثله وما جن يتي وأنه لما قام
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا
بسكا النبي نوح الله تعالى ذرية من حملنا
مع نوح
نعم
إنه كان عبدا شكورا
قا وسطا سورة السادة الله يتي
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
تو أدنقل أقول قجاء ململي الله تعالى إنك جياتي مواني باومو تو أقوي لوكا تند جرم مواني درجة انتاوا كماري وأن مسلم دمك كرم توكا عندك تكم مسلي ديوا وأن من حكمة ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya yace yana cikin abin da ya kara mani daraja ya kara mani girma nike jin kaina ba irin sauran mutane ba wa kittu bi akhmasi ata usuriya ya zama saura kiris in taka taurari da digadigaina saboda jin dadi da jin matsayin da nake akai dukhuli tahta qawlika ya ibadi kasancewa ta ina shiga a ƙarƙashin fadin ka ya ibadi yace wannan yana cikin abin da ya ƙara mani girma nike jin kumbura nike jin tumbatsa nike jin burunƙasa a cikin kaina saboda duk in na tuno da ina cikin ya ibadi to sai injini fa ba karamin mutum bane shi yasa Allah ya karantar da mu kullum mu dora cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wani ma zai mamaki to ya aka yi nan gaban Allah kake amma zaka ce iyyaka na'budu Allah kai muke bauta ma ko tana yiwa kai kadai ne girma bakan kane kake saboda matsayin ibada yana da girma kamar yadda wasu malamai suka amsa zancan dan haka mu koma ga karatun mu a gurguje Allah ta'ala yace wato fawajada abdan min ibadina sai suka samu wani fawajada annabi Musa da shi da yaran shi ko sai suka samu wani bawa daga cikin bayin mu wannan bawan kamar yadda na ambata malamai sun yi ijma'i cewa Khidir ne to shi Khidir kinnan annabi ne ko ba annabi ba to daga cikin malamai akwai wanda suka ce ba annabi bane saboda Allah bai ce ba fa wajada nabiyyan min al-anbiya'i cewa fa wajada abdan min ibadina suka ce inda ka annabi ne da sai Allah ya faɗe shi a faɗi cewa shi annabi ne yana da muhimmanci amma tun da kaga ba faɗi ba to ba annabi bane bawa ne na ƙwarai daga cikin bayon Allah daga cikin malamai akwai wanda suka ce ina Khidr annabi ne suka kawo hujjoji daga cikin hujjojinsa akwai ƙarshen wannan kissai wannan na san lokaci bai bari mu je ƙarshen ta amma ƙarshen kissan can wurin sai ya faɗa mashi cewa wa ma fa'altuhu an amri duk abinda ka gana aikata ban yi shi ba dan radin kaina to in bai yi shi dan radin kan shi ba karkashin me yayi karkashin umarnin Allah shi kuma Allah wato ba yayyuwa ya ma wani mutum magana ko kamar yanda ya fadi a cikin suratu suratul zukhruf ne ko suratu shura yace illa wahayan ko to sai ne kenan sai ya tabbata cewa wahayin abubuwan Allah ya mashi to in an yi mai wahayi annabi ne ke idan an yi mai wahayi annabi ne dan haka dai akwai malaman tafsiri wanda suka kawo hujjoji sosai akan cewa Khidr annabi kuma akwai da dama wanda akan haka suke akwai kuma wanda suka yi tsaye akan cewa ba annabi bane kuma suka kawo dalilai da hujjoji sosai akan cewa ba annabi bane to Allahu ta'ala a'lam watakilan tunda Allah ta'ala bai gayi annabta shi ba bai cikin annabawa shine abin da yake kusa to ala kulli hal abu na biyu Khidr yana nan da ran shi koko ya rasu wannan ma mas'alai malaman tafsiri suna tattaunawa akan ta sosai abinda ya kawo zance ko kuma rudani game da cewa wai Khidr yana nan da ran shi koko ya rasu kasantuwar a tarihi an samu wasu bayan Allah na ƙwarai wanda ana ganin suna cikin manyan malumma ababan koyi a cikin addinin musulunci sun dora bala labarin cewa in sun tai umara suna hadewa da Khidr suna yin hira da shi to wannan dalilin ne kamar kallon da ake ma malaman da kuma matsayin su a cikin addini sai ake ganin wato waɗannan ba yayyuwa su yi ƙarya kenan Khidr yana nan da ran shi to shi ma wannan tattaunawa ce mai girma tsakankanin malamai akwai malamai da dama wanda suka je akan cewa Khidr yana nan da ran shi kaga cikin su akwai Imam Al-Qurtubi wannan Qurtubi yana cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa Khidr yana nan da ran shi har yanzu da sauran manyan malaman mu Allah ta'ala yi masa rahama akwai wato Imam Al-Mufassirin Ibn Jarir Al-Tabari akwai wasu wanda ba su ba to amma kuma da dama daga cikin malamai kuma sun je akan cewa Khidr baya da daga cikin dalilan da suka sa daga cikin hujjojin malaman da suka ce Khidr yana nan da ran shi har yanzu suka ce lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rasu Khidr ya zo ta'aziyya kuma an ji murye shi kawai ba a gane shi ba an ji shi ya faɗi wasu kalmomi na ta'aziyya sai Ali ibn Abi Talib yadda Allah ta tabbata a gare shi sai ya ce wannan muryar da aka ji tana ta'aziyya suna kyautata tsammanin muryar Khidr ne to sai wasu manyan malamai su kuma suka ce pau 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 ba yayyuwa a ce Khidr yana da rai su kuma suka kawo hujjoji to abin yana da yawa kuma karatun haɗi gare shi amma a dunkule na hi gamsuwa da hujjojin malaman da suka ce Khidr baya da rai domin daga cikin hujjojin su suka ce Al-Qur'ani ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun suka ce wannan fa bai rage kowa ba daga cikin hujjojin su suka ce wata rana an yi sallar isha'i an gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe a cikin masallaci yace ya ku bayin Allah kun ga wannan daren naku da kuke ciki kun ga wannan daren to daga wannan daren har zuwa shekara 100 a nan gaba duk halittar da take bisa ban ƙasa babu wanda zai yi saura duk wata rai da take motsi daga yanzu har zuwa shekara 100 to in an yi shekara 100 babu wanda za a yi ragowa sai malamai suka ce koda a ce Khidr yana da rai tunda manzon Allah ya faɗi wannan magana kuma bai hudda shi ba to wannan shekara 100 ba ta cika sai Khidr ya mutu in ka Khidr bai mutu ba kenan an samu tawaya cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba yayyuwa daga cikin hujjojin su suka ce inda Khidr yana da rai har lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mahi daraja abinda Khidr zai samu ya zo ya gaisa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wajen isar da da'awa, a wajen yaki da arna. Hamma malamai suka dora cewa yanzu Khidir yana da rai, yana kallo kafirai suka yi cinturondo za su zo su bige Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dukkan musulmi, amma bai fito ba ya bayyana, ya kama ma Annabi yaki. Suka ce wallahi in dai Khidir yana da rai, wannan yana cikin babban kuskuren da ya aikata, dan haka dole ku yarda Khidir ba ya da rai, domin ba yayyewa a ce yana da rai. Allah ya turo fiyayye da cikin annabawa, annabin ƙarshe zababban annabin shi, ya turo shi. Ai daraja ne ga Khidir ya zo ma koda gaisa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, amma a tarihi ba a taba samun haka ba. To wannan kadai ya isa ya tabbatar ma da cewa Khidir ba ya da rai. Kuma wannan ayat ta Al-Qur'ani da tace babu wata rai, babu wani dan adam da Allah wato ya sanya mai cewa zai dawwama a duniyan nan, dan haka wannan zancen haka nan ne yake zam. To shi yasa nace in za a karanto hujjoji da dalilai, da sai ka ji cewa dalilan malaman da suka ce Khidir ba da rai sun hi inganci, kuma sun hi ƙarfi. Karatu na uku a nan cikin bisa kan Khidir, akwai wasu malamai da suka kalli kissa Annabi Musa da Khidir, sai suka ɗebo wani ilimi, suka ce akwai ilimul batin. Wa qalu li ilmi llahi zahrun wa batin wa batinuhu yabdu ala ahli wasulati, suka ce ai ilimin Allah dama kashi biyu ne, akwai ilimul zahir, akwai ilimul batin. A ina suka gano haka nan wai Khidir shi yake da ilimul batin, dan haka shi Annabi Musa shi yake da ilimul zahir. To inda lokaci ya isa mun ci gaba da karatun, da mun gano dalilin waɗancan mutanen da kuma wato zurhin batansu, da mun gano yanda aka yi sannu suka zo suka kai makatanga karo kum, da mun gano yanda aka yi suka durmaya a cikin bata, suka bar gaskiya, suka kama kame. Saboda haka ƴan uwa, zan dakata a nan saboda karamcin lokaci, kuma ga manya-manyan malamanmu na wurin. Ina ma cikin karatun nan naga Al-Sheikh Malam Fadl Sadisu hafizahullahu ta'ala, shi ma ya shigo cikin wannan wato gari mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin wannan gari, Allah ta'ala ya ƙara sabkar da hasken sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan gari, Allah ta'ala ya ƙara sabkar da hasken Al-Qur'ani, duk wani abin da ya shahi tsahe-tsahe da shirke-shirke da kancilko da lauɗe-lauɗe da ƙaryace-ƙaryace, Allah ta'ala ya nisantar mu da shi. Muna roƙon Allah ya sabkar da alkhairi a cikin wato ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya da sauran ƙasashen al'umman musulmi, duk abin da yake matsala ne, wahala ne, kunci ne, damuwa ne, Allah ta'ala ya janye mu shi da rahamar shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan damuna tamu ta zama damuna wadda take cike da alkhairori da albarkoki. Allah ya azurta mu da abincin dabbobi da mutane. Muna roƙon Allah marasa lahiyar mu Allah ta'ala ya ba su lahiya, masu lahiya kuma Allah ya ƙara musu lahiya, masu kamawa wajen shirya wannan wa'azi, ko da shawara, ko da hikima, ko da wato ko da rabin kalma ma, ko kuma da kuɗi, ko da wani abu, ko da hidimtawa. Muna roƙon Allah ta'ala ya hidimta musu a rayuwarsu. Duk wanda ya kama mu addinin nan, Allah ya kama mashi cikin lamurin shi. Duk wanda ya kama koda da zuwa ne ya saurari wa'azin nan, shi ma ya kama. Ubangiji Allah ta'ala ya kama mu cikin al'amuran mu baki daya, ya sa mu kwace mu game mu hade cikin aljanna Firdaus a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.